بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبود قدياس تبتغى الله سبحانه وتعالى واندي يسرح دوم وأولنا سافيامي البركة إن شاء الله. Yadda ta fara da ruwan sama muna fata Allah subhanahu wataala ya sa albarka cikin ta baki daya. Wannan safiya ta Lahadi 22 ga watan Shawwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1433 wanda daidai da 9 ga watan 9 na shekara 2012. A ci gaba da karatun mu na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan littafi Ar-Rahiq Al-Maktub na Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Yau za mu tashi kan matashiyar da malamin ya sa mata suna mu'ahada ma'al yahud, rubutun yarjejeniya ta alƙawarin zaman lafiya tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yahudawa. Malamin yake cewa ba'da an arsa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qawa'ida mujtama'in jadidin wa ummatin islamiyyatin jadida, bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa ya kuma karfafa wato ginshikan da aka kafa sabuwar zamantakewa da kuma al'umma ta musulunci sabuwa, bi iqamati alwahdati alaqdiyyati wassiyasiyyati wan nizamiyyati bainal muslimin, wato yadda ta hanyar yadda ya tsaida hadin kai na aqida, hadin kai na siyasa, haɗin kai kuma na tsarin zamantakewa tsakanin musulmi baki ɗaya. To bayan ya yi wannan, ma'ana dai abinda malami ke so ya gaya mana shine bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa kan musulmi baki ɗaya a Madina, ga ƙabilar Ausu, ga ƙabilar Khazraj cikin al'ansar kenan, kuma ga muhajirun da suka zo daga Makka, bayan an samu natsuwa an samu kwanciyar hankali, kuma sannan an samu wannan sabuwar al'umma, sabuwar gwamnati ta musulunci, an yi hijira an dawo, yanzu ba a ƙarƙashin Qurayshawa ake ba, musulmi suna cin gashin kansu da tsari irin nasu. To bayan yayi wannan, bada'a bi tanzimi alaqatihi bi ghairi almuslimin, sai kuma ya fara tsara yadda alaƙarsa za ta zama tsakaninsa da waɗanda ba musulmi ba. Kar mu manta dama kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal kafin ma zuwan ƙabilan al'aus wal khazraj zuwa Madina, akwai yahuda a Madina, wannan mun sha zancen, har ƙabilan al'ansar, wannan ƙabilan guda biyu ko ƙabilun guda biyu al'aus wal khazraj, yahuda sun riga su zuwa Madina tun daɗewa can baya, korar da aka yi musu daga Falastin zamanin al'ashuriyun, zamanin babiliyun, zamanin Titus, duk waɗannan kora guda uku sun kaɗo su zuwa ƙasashen Larabawa, ta yadda dama sun karanta a littafinsu cewa akwai wani annabi zai zo a ƙarshen zamani, sai suka sa ran cewa daga cikin Yahudawa zai zama, sai aka ce zai zauna ne a wani gari mai yawan dabinai. To sai suka binciki Madina, saboda siffarta ta yawan madinai a dabinai, sai suka zauna a wannan wuri. Wannan dai mun sha faɗarsa farkon wannan darasi da kuma wasu darussa da suka gabata. Don haka ashe sun dade a wannan wuri, ashe da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karan farko ya sa wani abu na rikici tsakaninsa da su bai taso ba. Don haka sai ya nemi yadda za su zauna lafiya, musulmi su musulunci, su ma su nasu addini, kamar yadda za mu zo mu ci. Yawwa, to shine sai ce wa kana qasduhu bidhalika, kuma nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan tsara alaka tsakaninsa da waɗannan mutane shine tawfirul amni wassalam, samar da security da zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci, wassa'ada da kuma cin nasara cikin abin da mutum zai so, ma'ana ne da nutsuwa da kwanciyar hankali, wal khair da kuma alheri, lil bashariyati jama'a, ba wai ga musulmi kawai ba, a'a ga dan adam baki ɗayansa. Ashe kenan yana daga cikin wato manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jagorancin musulmi to ya zama hatta waɗanda ba musulmi ba sun samu natsuwa ƙarƙashin shugabancinsa sun samu kwanciyar hankali su yi abin da suke na addini amma kuma kar su taɓa addinin musulunci kar su taɓa musulmi wannan ya nuna mana yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manufarsa take ashe ta yada addinin ce asali ba ta kawai wato kafafa akan mutane da kuma a kashe mutane ko a kore su ba asali ba ita ce manufa ba ma a tanzimi al-mintaqati fi wufaqin wahidin tare da kuma tsara gaba ɗaya ariyar ta zama a ƙarƙashin wato tsari na haɗin kai guda da ra'ayi guda ko kuma dai alal aqalla ya zama cewa a an yadda za a kare wannan wuri a zauna lafiya ko da akwai saɓani wajen addini fasanna fi dhalika qawanin as-samahi wat-tajawuzi allati lam tu'had fi dhalika al-alam al-malik dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai sunnanta wasu ka'idoji wasu dokoki dokoki na as-samah rangume da yafe wa juna da hakuri da juna wat-tajawuz da kuma yafewa wannan abin da zamu ji na dokoki ko tsare-tsaren alƙawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa na zama da waɗanda ba musulmi ba tsare-tsare ne wanda ba sa nuna wani wata kafafa ba sa nuna a tsare wa dan adam wani haƙƙi nasa in bai ga dama ya musulunta ba a ce tilasta ya musulunta ba a sa wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba don haka yazo ba domin dama cin ribar musulunci na mutum shine a bashi dama ya tunani da kansa ya ga ƙarfin hujjojin ya ga hasken musuluncin ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma idan musulunci ya fara da cewa to ku tunda kuna ƙarƙashin mutilas ko ku musulunci ko kisa to sai ya zama cewa a mutane za a samu munafinci mutum zai zama ya sallama ne saboda ƙarfin mulki ba saboda a zuciyarsa ta gamsu ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan manufar bace a zuciyarsa don haka sai ya san ya sunnanta wa mutane a wannan lokaci wannan ka'idoji ko dokoki na yafewa da kauda kai allati lam tu'had fi dhalika al-alam al-mali'i bit-ta'assubi wal-aghrad al-fardiyyah wal-irqiyyah wato irin wannan dokoki na zamantakewa da hakuri da yafewa din ba a san irin su ba shine ma'ana lam tu'had bata zama sananniya ba irin wannan ka'idojin ba a san su ba a wancan wato ko a waccan duniya wanda take ta cika da ta'assubanci wato makalewa abu ba dalili kuma komai ke cikin sa komai munin sa a ce kana tare da shi kawai saboda jama'ar ka ce akai shine ma'anar ta'assubanci wal aghrad al fardiyyah wal irqiyyah da kuma kasancewar a wannan lokaci za ga mutane sun fi damuwa da bukatun su ne na daidai kun su a matsayin su na mutane su kadai ko kuma na kabilun su shine irqiyyah za ga kowa tunanin sa kansa ko kabilar sa to a wancan zamanin da ba a cika samun adalci irin wannan ba a lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mutane wannan ka'ida din kar mu manta abinda zai zo nan gaba kai wanda mun shafa dassa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duba irin zaluncin da aka yi masa a Makka da cin mutunci da kora da dukan jama'a har shi din da dukan da aka yi masa da jifansa da korarsa daga kasarsa mahaifarsa amma duk da haka da ya samu damar komowa ya samu karfi akan mutane sai ya zama bai amfani da wato sura ta intiƙami ba intiƙami shine karama abin da aka yi maka ce tunda an ci min mutunci tunda an mun kaza to ni ma sai na rama sai yazo da zuciya fara budaddiya da ma zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fara ce budaddiya ta fi kowace zuciya haske ya saki zuciyarsa ya yafe musu abin da su kansu ba su yi tsammanin za a yafe musu ba to waɗannan su ma da zai zauna da su kunga sai yazo musu da wannan tsari na a zauna lafiya da'iman duk dan adam din da zai zama shine makocinka na har abada to ba dabara bace ya zama tsakaninka da shi kullun sura sai ta gaba da tashin hankali dan baka san lokacin da zai iya wato daukar wata dama yayi wani abu da baka yi tsammanin zai yi ba mun fahimci abu dan haka yana daga cikin sirrin rayuwar nan azamantakewa mutun ya kallalawa kansa abokan gaba babajinta bace a ce shikenan kowa yana gaba da kai babajinta bace musamman a lokacin da baka da karfin da zaka iya sa abin da zai samu wani siyaji mai karfi tsakaninka da jama'a to ya kamata ya zama cewa ka kallalawa kanka ka rage wa kanka abokan gaba wannan kuma ita ce dabarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri mutanen nan garin su ne tun kafin ku zo sun san garin sun san dabarun sun san lungunan kuma an san su da makirci to option din a zauna lafiyar yafi sai dai lokacin da kuma zamu ga abin da suka aikata wanda ya jawo akai abin da ba zaman lafiya din ba tare da su har aka kore su wanda su ne sababi sai ce wa aqrabu man kana yujawirul madinata min ghairil muslimin humul yahud mafi kusancin waɗanda suke makoftakar madina daga cikin waɗanda ba musulmi ba su ne yahudawa kama aslafna kama yadda ya gabata muka tattauna a baya yace wa hum su waɗannan yahudawa wa in kanu yubqinuna al'adawata lil muslimin duk da kasancewar suna boye adawa a zuciyarsu ga musulmi suna bayyana kaman ba komai ana zaman lafiya lakin lam yakunu azharu ayyata muqawamatin aw khusumatin ba'du amma duk da haka basu bayyana wato wata tirjejeniya cewa za su tsaya su jada manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen zamantakewar da za su yi musu za su yi da shi a wannan gari ba aw khusumatin ko wata khusuma ba'du har yanzu dai basu yi hakan ba ma'ana tukuna shine ma'anan ba'du ma'ana har zuwa wannan lokaci don haka fa aqadama'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'ahadatan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla wannan yarjejeniyar zaman lafiya tare da su qarrara lahum fiha a cikin wannan yarjejeniyar ya tabbatar musu an nusha wal khaira an nusha abin da ake nufi a dashi anan ba da haƙi ka bai mutum haƙin sa shine nasiha kai masa nasiha wal khaira da kuma alheri wa taraka lahum fiha mutlaq al hurriya annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu yanci fi dini wal mali wajen addini bai ce daga yau a rushe addinin yahuda kar a sake ganin wani bai yahudi ya je wurin bautarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba yawa sannan kuma bai ce a kwace dukiyoyinsu an fi ƙarfinsu shikenan ba zaman lafiya sai yaƙi duk abin da aka gani a hannunsu na dukiya a kwace duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba walam yattajih ila siyasatil ib'adi wal musadarati wal khisab don haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai tinkare su bai fuskanci wajen mu'amala da su ya dau policy da ka'ida ko siyasar nesanta mutane da kuma musadara musadara shine ka hana mutum wani haƙi nasa ka kwace abin ma da ya mallaka kuma ce dukiya ce ai confiscating din sa kamar yadda suke cewa a zamani shine musadara ka kwace mutum dukiya ka kore shi ka rufe masa shagunan sa ka ce ba wani abu da zai wannan shi ake nufi da musadara wal khisam da kuma jayayya annabi sallallahu alaihi wasallam bai dauki wannan matakan ba bai ce a kore su ba bai ce a kwace dukiyoyin su ba a hana su zaman lafiya bai kuma ce a rika husuma da su ba yahudawa kenan yace wa fi ma yali ahammu bunudi hadhihi almu'ahada matakai da daidaikuwar yarjejeniyar da aka yi ga sunan zamu ji shine bunudi jam'in band ina ji mun taba magana akan wannan ko a baya yace bunudul mu'ahadati yarjejeniyar da aka yi akan wannan kowanne sala-sala ga shi za a kawo mana guda ɗaiɗaiɗaiɗe na farko shi inna yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'minin wannan shi ne yarjejeniya ta farko yahudawan banu auf mun san yahudawa zamansu a madina ɗin nan cakuɗinsu da larabawa ya sa al'adunsu sun koma irin na larabawa hatta ƙabilu-ƙabilu nasu da suka riƙa haihuwa jinsi-jinsi suna sa musu sunaye irin wannan har wasu sunaye ma irin na larabawa ne wannan kuma ba baƙon abu ba ne a tarihin yahudawa baki ɗaya wanda mun taɓa jin wani gefe na wannan wasu darussa da suka gabata musamman lokacin tafsiri shekara biyu da suka gabata sun zauna a ƙarƙashin al'umma iri-iri kuma ko duk inda duk al'ummar da suka zauna karkashinta zaka ga cewa suna tasirantuwa da wannan al'ummar alal akalla wajen sunaye sai su koma kamar waɗannan ne a lokacin da suke Palestine karkashin daular Rumawa sunayen su zaka ji irin na Rumawa ne lokacin da wato mutanen Greek zamanin mutanen Alexander domin mutumin Greece ne ya taso ya mallaki kusan da rabin duniya a lokacin da wannan da ake cewa Alexander the Great shi ya kafa garin wannan gari na Misra da yanzu ake cewa Alexandria daga sunansa ne aka sa wannan to ya mallaki kusa da rabin duniya har wasu mutane suna rubuta a littafan tafsiri da kuma wasu littafan tarihi suna cewa wai shine Dhulqarnayn wannan ba haka bane Dhulqarnayn daban Dhulqarnayn musulmi ne kuma jagoran wasu mutane in ba a ce daga cikin annabawa ba wannan ko ba musulmi bane, Alexander the Great bai taba yin musulunci ba. Yawwa, kuma duk da ya mallaki wato bangarori da yawa na duniya, wannan ba shike sa ya zama zulkarnaini ba, saboda an faɗi zulkarnaini shi ma ya samu irin wannan wato abin din ba. Wannan dai malaman tarihi sun yi tambihi akan wannan, amma zaka gani la'alla a cikin wasu littafai an ambata. To lokacin da suke ƙarƙashin wannan, zaka ji sunan su, sunan malaman Yahudawa ma duk zaka ji sun yi kama da sunayen mutanen Greece. To don haka ashe ba mamaki zaman su tsakanin Larabawa shi ma ya sa sun ɗauki sunaye, zaka ji irin sunayen Larabawa suke amfani da su. Yawwa, kada wani ya ce a to ai ya za a riga shawa wani Banu Aufin ana faɗar ƙabila, a dama su duk inda suka je sunayensu na irin waɗannan mutanen suke. Domin wannan kuma wata dabara ce, ba mamaki ba laifi kai mu ɗanyi magana akan ta, in dawo mu ci gaba. Duk ɗan adam ɗin da ba shi da ƙarfi nasa, kuma yana tsoron ana tsangwamarsa ana tsanarsa wata rana za a zo aka hau kansa ko a yaƙe shi ko a kore shi, daga cikin dabara ta rayuwa shine sassauta kansa ya shiga cikin mutane. Shi yasa Yahuda ba wanda ya kai su amfani da irin wannan damar. Zaka gansu duk ƙasar da suka zauna to suna kusa da masu mulkin ƙasar. Me wannan? Ba wai saboda sun yarda da ko addini ko al'ada ko zamantakewar jama'ar gun ba, amma saboda su dai a basu su zauna lafiya, domin ba a yi ɗan adam ɗin da duk duniya ta taru akan tsangwamarsa da tsanarsa irin bai hude ba. Wannan kuma saboda alaƙar da ya ɗauka ma kansa tsakaninsa da Ubangiji, da da'awar cewa su 'ya'yan Allah ne suke taka wanda suke so, da kuma tsabar abin da suke yi na kangarewa tsakaninsu da annabawa. Allah maɗaukaki ya sa su da wannan sura. Yawwa, وقطعناهم في الارض امما كما يدي بامو لاباري هو haka yi gutsutsura su yanke su wurare da yawa. To duk inda suka je zaka ga cewa suna makalewa gindin masu mulki su musu abin da suke so, yadda dai a gwamnatance ba za a taba su ba. Wannan dabara ce ta duk mutumin da yake da ba shi da karfi a wurare. To don haka sai ya zama cewa hatta sunayen su sai suka canza suka koma irin na wannan mutanen suke karkashin su. Duba saboda hali na kyakkyawar zamantakewa irin na musulmi kamar da zamu zo mu ji ta kai lokacin Salahuddin al-Ayyubi, wanda shi ya kwato Falastin daga hannun Kiristoci bayan sun kwace ta lokacin da aka yi yakin al-Hurubus Salibiyya. Ai kun karanta kuna ji da ana cewa al-Hurubus Salibiyya, ko yaƙe-yaƙen da Kiristanci ya tayar a ƙarni na 11, farkon ƙarni na 11 na miladiyya, ina jin ma shekara ta 1040 da wani abu lokacin aka fara wannan yaƙi a shekarar miladiya kenan. Suka ɗauko daga Faransa, shi yasa zaka ga Larabawa a cikin littafin Larabci lokacin nan wannan yaƙin ana cewa yaƙi ne tsakanin musulmi da Ifranj. Ifranj suna ne har zuwa yanzu Larabawa haka suke cewa Europe, European countries ana ce musu Ifranj gaba ɗaya. Saboda mai yaƙin wannan yaƙin na yaƙar musulmi ya faro ne daga Faransa, French, kuma haka lokacin Balarabe haka yake cewa French, yake cewa Ifranj da jimu. Yawwa, to a wannan lokaci ta nan yaƙin ya faro, suka zo sai da suka kakkashe musulmi. Bayan Tatar ba a samu kisan da aka yi wa musulmi irin wannan zamanin ba. Suka kaca-kaca da duk garuruwan musulmi, suka kwace Falastin ta koma hannunsu su Kirista kenan. Ba a samu wannan dabar ta dawo ƙarƙashin musulmi ba sai zamanin Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi mutumin abin nan area Iraki Turkiya daga cikin Kurdawa, ya taso da ƙarfin kishin musulunci lokacin daular Salajiƙiyya. Allah maɗauki ya sa masa niyya mai kyau wajen sai ya kwato Falastin, kuma sai da ya fara maganin daular Misra ta daular Ubaidiyya da shi a ta kafa, domin an taɓa daula ta shekara 300 a Misra da ake cewa daular Ubaidiyya, ko suna kiran kansu Fatimiyya. Asalinsu jikokin wani mu'abidin wane ne, Muhammad wane ne, Daisan bai hudi ne dai, ya zo nan a Tunisiya ya shiga tasa yaudarar da shi'anci, ya zo suka shiga cikinsa suka yi amfani da shi har suka kafa daula da sunan su Ahlul Bait suke kiran kansu Fatimiyya. To Allah Salahuddin al-Ayyubi bai samu shiga Falastin ya kwace ta daga hannun Kirista ba, sai da yaƙi waɗannan mutanen, domin a baya su suka hana duk wani haɗin kai da musulmi za su samu har Falastin ta dawo hannun musulmi a kwace ta daga Kirista. To wannan daular Ubaidiyya su suka hana wannan abin ya gudana. To da ya samu wannan cin nasarar ya shiga Falastin ya kwace ta daga hannun Kirista. Shine babban yakin da ake cewa Salahuddin al-Ayyubi yayi ya samu nasara. Abin da ke so mu faɗa anan shine sai ya zama tunda aka yi a tarihin duniya bayan wancan abin da muka gani wannan na zaman takewa mai zaman lafiya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a sami wanda ya yi irin wannan abun ba irin Salahuddin al-Ayyubi wajen baiwa Kiristoci ƴanci a Falastin. Sabanin yadda aka yi musulmi, musulmi da aka zo kashe su aka yi gaba ɗaya ba a bar ɗan adam da ake da ikon a kashe shi ba a bar shi da rai ba, kuma aka rusa dukkan masallatai na musulmi a wancan lokaci. Duk garin da za a wuce ta hanya ma kawai inda da musulmi to an kashe su a wancan lokaci. Amma Salahuddin al-Ayyubi da ya samu nasa damar da ya kwace Falastin sai ya kira Kiristoci da Yahudawa ce kuna da ƴancin ku zaman ku a garin nan, wuraren ibada su aka basu ba a taɓa ba. Yau kuga babu addinin da yake son a zauna lafiya irin addinin musulunci, kuma a tarihi babu addinin da yawa sauran al'ummomi adalci irin addinin musulunci, amma kuma babu addinin da aka zalunta shi aka hana shi nasa haƙƙin tun daga farkon tarihi zuwa yau irin addinin musulunci. Wannan sunna ce ta Allah. Yawwa, amma wannan bai hana duk lokacin da kuma da aka samu dama to ai zaman adalci, zaman kwanciyar hankali, zaman lafiya shine yafi riba ga musulmi. Shi kuma duk lokacin da aka dauki wani abun ba shi ba za ka ga saboda rashin tsarin mu da rashin haɗin kan mu an fi cutar mu. Ashe kenan tsarin zaman lafiya shine option din da yafi mana amfani in ka duba wato yadda tarihi da kuma duniya take gudana. Har sai da take abin da ke so in kai gare shi shine yadda Yahuda suka shiga jikin masu mulki da ai shine yasa na faɗi wannan, na fita daga wannan hanyar ko sai da take likita mai duba Salahuddin al-Ayyubi mai kula da rayuwarsa sunansa Musa ibn Maimun, babban malami ne ba wai maganar kawai ba Yahudi ne ordinary ba, a'a babban malami ne a addinin Yahuda, yana da littafi da yayi akan sharhin Mishnah tasu ta Yahudu. Musa ibn Maimun suna ce masa Maimonides a Turanci. Wannan mutumin a Misra bayan shi ma korarsa aka yi daga Andalus, da mutumin Andalus ne Spain aka koro shi ya dawo Misra. Kiristoci ne fa suka koro su da shi da musulmi duk, to da ya dawo Misra ya huta ya samu natsuwa, to sai da ya shiga jikin Salahuddin al-Ayyubi wanda lokacin shine shugaban musulmi a lokacin gaba daya, ya zama shine personal likitansa. Duk saboda me? Saboda ba zan ce masa sakaci ba, amma saboda wannan ruhin da ke zuciyar musulmi na san ya zauna lafiya da kowa. Idan da misali ruhin nan ne na kawai daga a ce duk arne kawai a kashe kaza da irin wannan abu, da ba a samu waɗannan abubuwan ba, ko ba haka bane? Kuma sannan shi musulmi zaka ga saboda tasirin la ilaha illallah a zuciyarsa da kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zaka ga a koyaushe san alheri yake ga kowa. Kullun tunaninsa shine ba yadda zuciyar wani wanda ba musulmi ba take baƙaƙirin, shi zuciyarsa haske ne, so yake kuma a zo a taya shi samun wannan hasken da ke zuciyarsa a ce la ilaha illallah a zauna lafiya. Wannan shi yasa zaka ga cewa wani lokaci a tarihi sai ga musulmi kaman wawaye ana ta cutar su, to ba wai wauta ba ce. Yawwa, wannan kyan halin ne da ke zuciyar musulmi yasa a yaudare mu a yi wannan. Wani zaka ga zaka samu mutane kullum mu ake zuwa gunmu, wani ya zo ya ce ya musulunta ko an koro shi daga gidansu mu zo mu ta kira a tara kuɗi a tara mene a taimaka masa. Wani ma da ƙarya yake ya yaudara ya tafi ya saci wani abu ya tafi. Wani in ya sake dawowa shagari kuma za mu ce a mun daina ba, kuma haka ba rashin wayo ba ne, zuciyar ce haka aka yi mana tarbiyya, haka addinin yake san alheri yake ga kowa. Shi yasa saboda me? Daga wannan irin yarjejeniyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu irin wannan abu. Yau da haka ba wauta ba ce. Za mu gani daga farko shine suke cewa inna yahuda bani aufin, yahudawan banu auf ummatun ma'al mu'minin, al'umma ce tare da mu'minai, ma'ana a haɗe suke da mu'minai a matsayin al'umma ɗaya ƙasa ɗaya. Ka taɓa jin wannan zancen? Gashi a wannan ƙa'idar cewa yahudawa al'umma ɗaya ce duk sunansu mutanen madina tare da musulmi, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kenan. Wannan yarjejeniya tsarin farko kenan a wannan yarjejeniyar. Sai ce lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum, yahudawa suna da addininsu su je su ta addininsu, ba a ce an hana ba. Musulmi ma su yi addininsu, mawalihim wa anfusihim, yantattun bayi daga cikinsu da kuma su kawunansu ɗin, kowa yana da 'yancin sai abin da yake so. yace wa kadhalika li ghairi bani aufin min al-yahudi kai hadda ma sauran yahudawa wanda ba daga kabilar banu aufin ba tunda akwai wasu daban mun gane wannan yawa wannan abin nan kaidar farko kenan ta yarjejeniyar ma'ana a takeice kamar a ce ne wannan zamantakewa ce ta mu zo mu zauna kasa daya a wancan lokacin saboda wannan maslahar da ba su yi wani abu na rusa yarjejeniyar nan ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zai ba su zauna cewa duk wanda zai zo kamar bari dai mu ji yadda sauran abubuwan suke na biyu sai ki cewa wa inna alal yahudi nafaqatahum yahudawa su za su rika daukar nauyin ciyar da junansu ma'ana duk lokacin da za a ce za a yi wani abu na kula da juna ta hanyar infaqi to su za su dauki nauyin kansu su rika gudanar da abin da ya shafi dukiyoyin su su tara dukiya su taimaka wa junansu wa alal muslimina nafaqatuhum haka nan musulmi su ma za su kula da kansu wajen abin da ya shafi dukiya thalithan abu na uku wa inna bainahum an-nasra ala man haraba ahla hadhihi as-sahifati kuma a tsakaninsu ma'ana tsakanin musulmi da yahudawa to akwai alƙawarin taimakon juna akan duk mutumin da ya yaki ma'abuta wannan takardar da ake rubutawa ma'ana ma'abuta wannan takardar ana nufin me da yahudawa da musulmi in aka sami wani ya taho zai yaki yahudawa to musulmi za su hadu su kare yahudawa su yaki wancan din in aka samu wani yazo zai yaki musulmi to yahudawa za su hadu da musulmi wajen yakar wancan kuna fahimtar abin abu na hudu wa inna bainahum an-nusha wan nasihata sannan a tsakanin su akwai bada haƙi da nasiha kowanne ya ba wannan haƙinsa kuma sannan nasiha wa juna bai yahude wa musulmi nasiha ya bashi haƙinsa musulmi ya wa bai yahude nasiha ya bashi haƙinsa ga gidan wannan duk a zauna haka a hadu a kasuwa in an fito bauta wa abun bauta wancan su tafi gun nasu wannan su tafi gun nasu yace wal bir dun al ithm sannan akan tsakanin su akwai alheri da kirki da yin abin da yake shine daidai dun al ithmi banda abin da yake shine saban Allah banda saban Allah ma'ana kada wani ya hadu da wani ayi abin da yake saban Allah ne abin da ke tsakanin su kawai zamantakewa mai kyau da hali mai kyau shine birri abu na biyar wa innahu lam ya'tham imru'un bi halifihi a wata riwayar la ne da Allah kuma yafi innahu la ya'tham imru'un bi halifihi kada wani mutum yayi zunubi ko ya aikata zunubi da abokin yarjejeniyarsa halif shine abokin da ally wanda kuka hada kai za ku yi wani abu bisa yarjejeniya tare ma'ana kada musulmi yayi wani aikin sabo tare da yahude kada yahude yayi wani aikin sabo da musulmi wani irin aikin sabo ake nufi anan duk abin da yake Allah bai yarda da shi ba kar a hada kai domin a yi shi wannan shine sawa'un wajen cin mutuncin wani ko kuma yin sata ko a hada a fashi da makami tare da makamancin wannan duk an hana abu na shida wa inna an-nasra lil mazlumi taimako za a yi shi ne ga duk wanda aka zalunta kun ga nan shi ma daga wannan janibi ba daga janibi ɗaya ba daga kowanne janibi in aka zalunci musulmi to wajibi a hada kai a yi me a kwato wa musulmi haƙinsa ko da in ba yahudi ne ya cuci musulmi to a hadu da musulmin da yahudawa duk su hada kai a kwato haƙi daga gumbe yahudan nan a baiwa musulmin nan in ba yahudi aka zalunta shi ma to da musulmin da kuma yahudawan su hadu akan a kwato haƙin musulmin yahudan nan a bashi abinsa shine an-nasr lil mazlum abu na bakwai wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibin kaji wani abu kuma sabo shi ma wani zai ce wannan wai gashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai wannan ko sai mutum ya ji wannan yarjejeniyar in zamanin yanzu ne za ta yi irin wannan ba za ta yi ba saboda yadda abun ya taso mu yanzu yadda abubuwan suka gudana ko suke gudana zan ce ba ma wai suka tsaya ba sifar gaba ɗaya ta yau da kullun harka asalinta akan gaba take tukuna musulmi ba nutsuwa tsakaninsa da wanda ba musulmi ba, wanda ba musulmi ba shi ma ba nutsuwa tsakaninsa da wanda yake musulmi. Ku ga kuga abubuwan har tafiya suke, har suna nema su shiga tsakanin waɗanda suke ko ma'aikata ne na ƙasa baki ɗaya, sai ga wannan musulmi na tsara nasa, wancan ma na tsara nasa. Duk alamu dai na cewa zamantakewan nan fa tana tafiya wata irin tafiya ko za ta lalace. To Allah ya kyauta ya sauki. Duk da dai ba a irin wannan yarjejeniyar ita aka tsara ta ba, tsarin ta daban ne da yadda yake, ma'ana yadda ake gudanar da shi a Najeriya daban da yadda waɗannan abubuwa suke gudana. To amma maganar zamantakewa ta ƙasa ɗaya in ta riga ta haɗa, babu laifi amfani da irin waɗannan ƙa'idojin domin a zauna lafiya ɗin, muddin dai babu zalunci kuma ga wani ɓangare. Amma inda zalunci, to wajibi akan kowane ɓangare ya nemi haƙƙinsa kuma ta hanyar da ta dace. Allah maɗauki ya kyauta. Me yake cewa a nan? Cewa wa innal yahuda yunfiquna ma'al mu'minina ma damu muharibin. Yahudawa za su ci da dukiyarsu tare da mu'minai, ma'ana za su, kowa zai kawo dukiya duk lokacin da ake yaƙi. Ma'ana in yaƙi ya kama ana jihadi tsakanin musulmi da wasu kafirai, misali Qurayshawa kenan ko, to Yahudawa za su kawo gudumowar dukiya don a yaƙi kafirai. Kuma jonan yawa shi ne abin da yake faɗa a nan. Sannan abu na takwas, wa inna yathriba haramun jawfuha li ahli hadhihi sahifa. Madina ta zama harami, an iyakance ta, babu barna a cikinta. Jawfuha tsakiyarta, shine cikinta, shine dakhiluha. Yawa cikinta li ahli hadhihi sahifa, cikin Madina na waɗanda suka yi wannan yarjejeniya ne, ma'ana na waɗanda suka rubuta waɗannan maganganu ne akan za su zauna. Ma'ana Madina ta musulmi ce, Madina ta Yahudawa ce. Duk wannan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayin da aka rubuta waɗannan abubuwa ne. Wani zai ce kaga kamar maganar sulhun Hudaybiya, kamar an ci baya, ko ba ai an yi sako-sako, ba ai zafi sosai ba, ba a yi barazana an zare ido ba. Duk wannan maslaha ce ta da'awa, ta yadda ake abubuwa a farkon lamari. Abu na takwas, na tara, sai ce wa innahu ma kana baina ahli hadhihi sahifati min hadathin aw ishtijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ma kuma tana da muhimmanci, cewa duk abin da ya faru tsakanin ma'abuta wannan yarjejeniyar, ma'ana tsakanin Yahudawa da musulmi, min hadathin na wani abu da zai auku a wasu tijarin ko wato ma'ana wancan kamar wani hatsari ko fada ko rigima. Ishtijarin shine rigima, a samu wani rashin fahimta na juna tsakanin musulmi da Yahudawa, wanda yukhafu fasaduhu, ana tsoron zai kai ga wata barna babba, zai ce fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla. To makomar inda za a kai a yanke hukunci, to za a koma ga Allah ne, wa ila Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da kuma a koma zuwa gun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana anan tunda musulmi su ne sama, su ne suka fi yawa, kuma sannan su suka zo suka zauna a wannan wuri, mutanen wannan wurin da suka fi karfi su suka ba su hu, su ne to masu faɗi a ji ta ɓangaren nan. Kun ga wannan ya nuna sauran abubuwan ma ashe babin adalci ne sa akai, saboda kuma a zauna lafiyan dan kada a samu kofar da waɗannan mutane, in ba a zauna da su lafiya ba za su jawo wata fitina a haɗa kai da wasu waɗanda ba a nan suke ba. A dunkule abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan shine, in aka samu rikici tsakanin musulmi da Yahudawa, wane ne zai yanke meye gaskiya a ciki? Allah ne. Ma'ana a koma maganar Allah. Wannan kuma ba zalunci bane, kada wani ya ce to wannan ayan fifita wani bangare, dama can asali musulmi su ne ai a sama. Amma haƙuri ne da a zauna lafiya, shi yasa aka sassauta waɗancan na bayan. Kada wani ya ce a to dan me za a ce kuma abu, ai da sai a ce a koma zuwa ga wannan a koma zuwa, ai kuma ya zama kamar an koma addini ɗaya kenan. Addini kuma ba ɗaya bane, musuluncin nan shine a sama tilas. Shi yasa in aka samu saɓani to za a koma zuwa ga Allah ne. Me Allah ya ce a Qur'ani a wahayin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani in an samu saɓani? Magana tana komawa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan mun fahimce shi ko? Abu na goma, wa innahu la tujaru quraishun wala man nasaraha.
kada a bai wa Qurayshawa kariya a Madina, ko wanda duk yake taimakawa Qurayshawa. Qurayshawa anan yana nufin tunda a wancan lokaci Qurayshawa kafirai ne, ko ba haka bane? Tunda ba su musulunta ba. Yanzu nan waɗanda suke zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Madina, da su ake magana cewa za su hada kansu kada a samu wani ya je ya taimakawa Qurayshawa kafirai. To anan magana take, za mu gani wannan yana daga cikin abubuwan da Yahuda suka fara karyawa. Yawwa, tunda dama su mutane ne da dan uwansu ya bada labari a kansu, qaumun buhtun, mutane ne da ba su da adalci. Adalci dai ka same shi a gun Yahudi, to sam duk yadda ka sassauta masa, duk yadda ka bi shi a hankalin, ka sassauko ƙasa, ka ba shi dama, to ya samu dama shi karya ka zai, ba zai dauce bare hali irin naka ba. Sai ce wa inna bainahum an-nasra ala man dahama yathriba, kuma akwai taimakon juna tsakaninsu, tsakanin wadawa. Har yanzu ana zancen tsakanin musulmi da yahudawa ne. Yawwa, ala man dahama yathriba, akan duk mutumin da ya aukawa yathriba madina, sai wa zai yake ta, to wajibi a hada kai a yake shi. Ala kulli unasin hissatuhum, kowace kabila, kowanne bangaren mutane suna da rabansu, min janibihim alladhi qibalahum, daga bangaren da yake ya fuskanto ta gunsu. Abin da yake nufi anan shine kowace kabila a inda suke zaune, in za a samu wata tsagara da kafirai za su shigo su suci musulmi, to hissar su ce, aikin su ne, portion din su ne, wajibin su fara tashi tsaye su yaki waɗannan, kasu zo su yaki Madina. Shine abin da yake nufi. Yawwa, kowanne bangare ya kare nasu. In kuma bangaren kabila ne, a ce Ausu daban, Khazraj daban, waɗancan daban. A cikin Yahudawa ai mun san kabila, akwai banu Qaynuqa, akwai banu Nadir, akwai banu Quraiza, ko duk waɗannan kowanne in wani abu ya biyo ta kansu ta yadda za a cuci musulmi, to wajibin su bada kariya, su tare kada a yaki Madina. Abu na 12, wa innahu la yahulu hadhal kitabu duna zalimin aw athimin, wannan rubutun da aka yi, alkitab yana zuwa dama da ma'anar littafi, yana zuwa da ma'anar rubutu. Nan alkitab ana nufin alkitaba din. Yawwa, wannan abin da aka rubuta na yarjejeniya, la yahulu, ba zai shiga tsakani, duna zalimin aw athimin, ma'ana ba zai bada kariya ga wani mai zalunci ko wani mai laifi ba. Ma'ana duk wani mai laifi kada ya fake da wannan yarjejeniya ta zaman lafiya, ya je ya aikata abin da ba daidai ba, ya ce za a kare shi karkashin wannan ka'idojin. Shine abin da yake nufi. Na fata mun fahimci abu. Ma'ana kada wani ya je ya zalunci wani, ya cuci wani, ya yi zunubi, ya yi wani abu dai, ko ya sata ko fashi da makami, ya ce a yanzu tunda ana zaman lafiya ba komai. Mun gane wannan? Yawwa, to ya ce wa bi Ibrahim hadhihi al-mu'ahada, da yanke da kuma kulla wannan yarjejeniya, saratil madinatu wa dawahiha dawlatan wifaqiyatan, sai Madina ta zama da yawa. Lokacin da Madina da ita da kewayenta shine dawahiha. Yawa, kewayen Madina, ƙauyuka ƙanana da suke kewayen Madina sai suka zama dawlatan wifaqiyatan, daula ce ta haɗin kai. Yawa, daula ce ta haɗin kai, kamar da ake amfani a irin wannan zamanin cewa daular ko gwamnatin haɗin kai. Gwamnatin mai ake ce mata? Ko wani istilahi, gwamnatin gambiza, haɗin gambiza, ko? Yawwa, da wannan da wannan. Wannan ya kula da kaza, wannan ya kula da kaza, sannan dai kuma akwai mai kula can sama gaba ɗaya. Yawwa, to amma ita wannan asimatu hal Madina, headquarter ta ita ce Madina, wa ra'isuha, shugabanta kuma yace in saha hadha ta'biru, in dai wannan ya inganta, mai amfani da tsari irin na zamanin yanzu mu faɗi abin da aka yi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma a kira shi shugaba, ma'ana kamar a ce shi ne shugaban gwamnati, head of the government. Ma'ana in haka ya inganta a faɗi haka, to shugaban dai wannan tafiyar shugaban gwamnatin shi ne Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wal kalimatu nafizatu, kalma mai zartuwa, was sultanul ghalibu, da shugabanci mai rinjaye, fiha a Madinan lil muslimina, na musulmi ne, ma'ana musulmi su ne jagorori. Amma dan tsoron makircin waɗannan aka ba da dama ai waɗannan yarjejeniya, da za ka ji kamar musulmi sun yi abin nan wani sakaci a ciki, amma kuma ba sakaci ba ne, domin a zauna lafiya ne, domin manufar dai ya zama shi ne an samu ci gaba, kuma an samu lokacin da waɗannan su ba za su musulunta. Da fatan mun fahimci waɗannan yarjejeniya baki ɗaya. sai ce wali tawsi'in min taqatil amni was salam, domin budada area da za a samu security da zaman lafiya. Ahada annabiyyu sallallahu alaihi wasallama qaba'ila ukhra, annabi sallallahu alaihi wasallama ya kulle yarjejeniyar da tsakaninsa da wasu kabilun daban, fil mustaqbali, anan gaba, ma'ana a tarihin da zai zo mana nan gaba, bi misli hadhihi almu'ahada, da irin wannan yarjejeniyar, ma'ana dai ba da yahudawa kawai aka kulle irin wannan yarjejeniyar ba, wannan duk hali ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan idan mutum in ka zo wuri, ko da kai ne da shugabanci, to kada ka yi shi da irin wannan kafafa da zalunci a danne haƙin mutane, amma a fara baiwa mutane damar su, in suka kauce to shikenan kuma sai amfani da ƙarfin, dan ƙarfin dama akwai shi, in gano wannan. Sai ce hasaba maqtabathu adh-dhurufu, gurgudan yadda zarafin da yanayi ya bada dama ayi, wa sayati dhikru shay'in minha, kuma sannan za a zo nan gaba insha Allah a wannan littafin za a ambata mana wasu daga cikin wato yarjejeniyar da aka yi da wasu kabilu din. Bayan an yi wannan, duk da zamu zo mu ji ba laifi mu ji, kafin mu je abin nan, abin da ya ambata na gaba mu bar shi zuwa darasi na gaba, na kawo mana anan yanzu duk da ba cikin littafin abubuwan da aka samu na makirci da kuma tsoratar da musulmi da warware wannan alkawari da aka same shi daga gun yahudawa, wani matakan yahudawa da aka yi wannan yarjejeniya, waye ya fara warware wannan yarjejeniyar, yahudawa ne ko musulmi, za mu gani. To wasu daga cikin abubuwan da yahudawa suka aikata na nuna cewa ashe ashe samsam a zuci ba su yarda da wannan tsarin ba, kawai dan an fi karfinsu ne, kuma wannan dama ita ce ɗabi'ar yahudi a kowane lokaci nasa. Ina ji hamun taɓa zance nake cewa duk wani zance da za a yi a ce wai a zo a zauna a kan tebur a warware wani abu na har abada, shi fa bai yarda da, bai ɗauki wani ɗan adam wanda ba shi ba a matsayin ɗan adam, a ɗabi'arsu ko aƙidarsu shi ne duk wanda ba yahudi ba, to kawai dama Allah ya halicce shi ne don ya zama bawa gare shi, saboda shi ɗan Allah ne, wannan abin da suke ɗauka kenan. Don haka da sassautawar da menene duk agunsu su ba su yarda da wannan ba, duk da cewa wannan baya hana a ka'idar mu mutu addini a yi wancan ɗin, a yi wannan, a sassautan, a yi zaman lafiyar, a yi meye, in kuma wani abu na yaudara ya biyo a lokacin da musulunci ke da ƙarfi, to a sa hannun ƙarfe ɗin a yi maganin abin da suke aikatawa. Na fata mun fahimci wannan, kuma duk an yi waɗannan abubuwan a baya a tarihi. Yawwa, bayan wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi, za ka ga cewa khalifofin da suka zaɓi bayansa, dazu dama na tsallake su ne, saboda kawai in bada wancan misalin yadda yahuda suka shiga jikin mutane sosai, babu wani khalifa da ya zalunci wasu daga cikin yahuda, bal sun faɗa a cikin rubuce-rubucensu su yahudawa, wanda na gani har wasu daga cikin su mutanen zamanin yanzu, cewa ba su taɓa samun lokacin da aka yi musu adalci, aka ba su dama su yaɗa addininsu ba irin ƙarƙashin daular musulunci, babu kuma daular da ta taɓa ci musu mutunci da nesanta su daga samun haƙƙinsu irin Kirista, tun farkon tarihi haka suke. Don haka ba wani abu ne tsakani ba, illa wasu abubuwa daga baya ko maslaha kuma dan a haɗu ko a yaƙi musulmi sai ga cewa an haɗu, amma asali tsakaninsu ba wani shiri ne ke da tsakaninsu ba, kawai shi bai hude duk inda zai samu wanda yake kan mulki ya shiga jikinsa dan ya masa amfani, maslaharsa ta tsaya, to zai wannan abu, ko mai zai rasa ya bada dukiyarsa, ya bada ƴaƴansa mata izina da su, ya duk wannan abu ne mai sauki, saboda maslahar bai yahude ta tsaya tare. Irin abinda kullun ina faɗin wannan don mu samu mu gyara ne, ba wani abu ba, irin abinda in musulmi ne suke cikin wani yanayi an fi ƙarfinsu, sukan kasa yin haƙuri su yi wannan abu. Lokacin da musulmi suke cikin ba su ne da ƙarfi ba, sai ka ga sai su kasa haƙuri, sai su ce duk abin da suke da shi na ƙarfi ko na kishi sai an bayyana shi, ko da me za a yi musu. A lokacin da baka da ƙarfi, to ɗaukar dabarar sassautawa, ka dawo ƙasa-ƙasa, kai tsara dabaru ya fi maka amfani, da ka zo ka ce a za ka yi bolo ƙungu, duk abin da ka ga dama za ka faɗa, an yi so duk abin da zai faru ya faru, to wannan ba dabara ba ce, ba hankali ba ne. Na fata mun fahimci wannan, tunda dai ya tabbata a sunnar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi irin wannan yarjejeniya, a tsarin khalifofi sun yi irin wannan abu, to ya kamata a riƙa duba zurufi a duk lokacin da za a yi wani abu. to ga irin abubuwan da Yahudawa suka yi na wato warware alƙawari da farko karan farko lokacin da bayan an yaƙin Badar ne yaƙin Badar shine yaƙin farko da aka yi ko bayan hijira bayan an yaƙin Badar al-Kubra da Yahudawa suka ga yadda musulmi suka ci nasara hankalin su to sai ya tashi cewa su sun dauka wannan addinin ba zai dade ba zai wargaje gashi waɗanda suka koro su daga garin nasu sun biyo su nan an musu kace-kace ma'ana an yi wa waɗancan Qurayshawan kace-kace an kashe musu wajen mutum 70 to sai Yahuda hankalin su bai dadi ba to duk da haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yaje kasuwar Qainuqa su banu Qainuqa akwai suna da wata ƴar kasuwa tasu ma'ana ita Yahudawa sai rika kallon yadda suke kallon sa da yadda suke akwai alamun waɗannan mutanen akwai wani sharri da suke wato boyewa a zuciyarsu to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu nasiha da ya musu nasiha sai suka ce da shi a lokacin fa bari ku ji abin da suka ce da shi tun a lokacin fa bayan an yaƙin Badar sai suka ce ya Muhammad la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min quraish kanu aghmaran la ya'rifuna alqitala innaka law qataltana la'arafta annana nahnu an-nas wa annaka lam talqa mithlana wannan fa a kasuwa suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine da karkashin sa suke ma'ana shike shugabanci bayan yayin musu nasiha suka cewa ya Muhammad kada ka rudi kanka da cewa ka yaki wata jama'a ta Qurayshawa waɗanda suke dolaye ne ba su san yaki ba da za ka yaƙe mu da ka san mu ne mutane ma'ana wa innaka lam talqa mithlana kuma za ka san cewa baka taba haduwa da irin mu ba a kasuwarsu da yake suna da yawa a wannan area a dangun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da ɗan jama'a kaɗan daga sahabbansa a kasuwar ya yi musu wannan bayani suka fara faɗin wannan kaga ashe kenan akwai wani abu a ƙasa to tun daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara jin magana bata miƙe ba sannan daga cikin abubuwan suka rika daukar matakan addu'a ga akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce addu'a akan sa ma'ana mummunar addu'a da kuma sallama ta munafinci ai mun san wannan sallama da suke ko assalamu alayka da wata rana suka go suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan har Aisha da zafin rai a lokacin nan take cewa wa alaikumus salam wal la'natu shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya hana ta ishi ya Aisha inna rifqa khairun fi kulli shay'i shi tausasawa alheri ne a kowanne abu baki ji abin da nace musu bane cewa ne wa alaikum duk abin da kuka faɗa ma kuma a kanku duba ku gani duk da Aisha ta taso da zafi sai ce mata a'a kai su mun san abin da suke faɗa ai annabi ba wawa bane kuma annabi wahayi ma na gaya masa duk abin da mutum ya faɗa a gurɓace na wata kalma ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana fahimta Allah zai ilmantar da shi yawwa to sai ya faɗi wannan kun ga wannan shi ma wani mataki ne na cewa wannan mutanen fa ba a shirya da su ba daidai wa daidai sannan aka zo aka sami Labid ibn al-Asam da ya zo yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri wannan ya tabbata shi ma a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri har yanzu amma dai sihirin nan bai tasiri a harkar wahayi ba amma ya yi tasiri a kansa ne ko a zuciyarsa ya ga wani abu kamar ya yi kayyace yana ga kamar ya sadu da iyalinsa alhali bai sadu da su ba irin wannan abu har mala'ika Jibrilu ya ba shi labarin inda aka kulla abin nan din da wani matajin gashi da wani matajin kai aka hada a wata tsohuwar rijiya aka jefa da shi aka yi sihirin mala'ika Jibrilu bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari aka je aka dauko abin aka warware shi sihirin ya warware kuma wannan ya nuna mana makircin Yahudu akan bangaren sihiri lokacin muka yi maganar tafsiri da muka bare kenan ko da muka karanta wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Sulaiman an yi magana akan tasirin sihiri a gun Yahudawa ya kai ga yana da muhimmancin hatta a addinance ana koyansa ana koyar da shi har da ka'ida cewa mutum ba za a bashi alƙalanci ba sai ya iya sihiri wannan ka'ida ce a gunsu har mutanen zamanin yanzu a 19th century din nan da muke ciki haka kaida take ban san daga baya ko sun canza ba ya zama cewa in za a dau mutum a matsayin alkali sai an tabbatar da ya iya sihiri kaga shi ya nuna abin ya yadu sosai a tsakanin su aikin su ne da suka saba yi yawa wai saboda idan an kawo kara gaban sa ya rasa yadda zai yi warware zai iya sihiri dan ya gano waye mai gaskiya wane ne ba mai gaskiya ba duk wannan yana to Labid ibn al-Asam ya taba yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan kuma haka suke dauka dama kasan shi sihiri wani abu ne za a hado ko daga wani bangaren jikin mutum sai a hada ko gashi ko makamancin wannan sai a hada da wani abu sai a kulla sai a tafi wani wuri a jefa inda ba za a iya samu a dauko shi ba ina so wata rana mun tuna wani labari an taba wani abu akwai hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ta Saudi Arabia ma'ana kamar ɗan hizba masu yin wa'azi da faɗakar da mutane to suka dauki wani yaki da sihiri ana bin duk inda aka ga mutane masu sihiri da gidajensu a je a kama su a kai ƙara kuma aka rika daukewa ana ma hukuncin kisa akan su wannan shine abin da ake duk wanda aka kama sihiri yake yi wa mutane to hukuncin su kisa ne to suka yi wani program wata rana a gidan television din su suke nuna yadda sai da aka dauki mutane kwangila aka dauki wani kamfani yaje can kasan ruwan Jidda suka rika fitowa da kayan sihiri buhuna aka rika fito da cikin motoci irin kayayyaki wannan a kulla wannan a kulla wannan sai aje a jefa a cikin ruwa in ka san shi ruwan teku in abu yaje can kasan sa ba wuri ne da mai kowa ke nin kaya can kasa har yaje samu wani abu dan haka wuri ne da in aka sa abu yakan dade bai fito ba to sai da aka yi wannan irin dabarar aka fito da kayan sihirce sihirce da mutane suke yi saboda tasirin abin da wasu mutane suke aikata musamman ana samun masu irin wannan sihirin mafi yawan su daga wuraren mu suke tafiya can wuraren mu bana nufin iya Najeriya akwai Najeriya akwai Chad akwai ina ne akwai duk akwai su suna nan suna waɗannan abubuwa to Allah ya kyauta to banda wannan wata rana wata mata daga cikin musulmi ta je kasuwa yahudawa suka hada kai suka tsokane ta tsokana ta irin neman ailalata har suka fuzgi kayanta suka yi mata tsirara a kasuwa to wannan sai ya fara bada ishara cewa to waɗannan mutanen fa sai fa an tashi sai kuma an dauki mataki ba su damar da aka yi ya ba su dama ba su fahimci damar ta cewa so ake ba su haƙƙi ba sai suka fahimci kamar tsoron su ake to a lokacin nan sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dakatar da tun lokacin an yi wasu yaƙoƙi a wannan lokaci banda wannan suka zagaya suka zuga Qurayshawa cewa su zo su yaƙi Madina kaga wannan ya saba wa mai abin da ke cikin wannan yarjejeniya yawa sannan kuma aka samu Banin Nadir wata rana suka kulla wani tsari za su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wasu mutane ne da suka yi kisan kai to a yarjejeniyar da suka yi dama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani abin da ba faɗa dai anan ba cewa idan aka kashe wani wajen biyan diya za a hada kai da Yahudawa da musulmi wannan ya kawo wannan ya kawo sai a tada diya sai a ba wa ƴan uwan wanda aka kashe to Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana an kashe wasu mutane guda biyu sai ya je gun Yahudawa dan yi karbo rabon su na hadin kan da za a tsara amana su a kawo kudin diya da za a hada a fitar a biya kudin wannan mutumi to da yaje ya same su gun Banin Nadir yaje dama Banin Nadir daga cikin Yahudawa yana zuwa gurin su suka ce eh kwarai yayi daidai to jira mu muna zuwa suka sai ya zauna a gindin wata katanga ta wani gida to a lokacin da suka shiga ciki suka ce ah to ai shikenan dama ta samu yau ga Muhammad ya zo mana da kansa mun samu damar mu kashe shi mu huta sai suka yi shawara cewa a turo wannan katangar akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko dutse kai banda ta saman katangar a biyo ta baya yana zaune a rotsa masa katin dutse su hadu wannan ya kama wannan ya kama a sako shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shikenan a kashe shi a huta to da ana can ana wannan tsare tsaren a cikin gida kafin a zo a zartar da shi wahayi ya riga su kun ga gatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko yawa sai ya tashi a lokacin nan sai ya fita daga area Banu Nadir ya dawo kuma ya ga wa sahabbai to faga abin da ake ciki don haka dole a dau mataki akan Yahuda shine aka dauko tsarin abin da ya shafi korar Banu Nadir banda Banu Qurayza su kuma Banu Qurayza su kuma abin da suka yi taimakawa Qurayshawa a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Ahzab shi yasa da aka gama yakin ahzab annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai la yusalliyanna ahadun minkum al'asra illa fi bani quraiza shine bada umarni aje a yake su to a lokacin nan domin su sun shiga cikin yakin sosai sun yaki musulmi wannan menene ba walwale yarjejeniya bane kuma an kashe musulmi a yakin ahzab da yawa saboda sun saki jiki sun dauka yahuda za su taimaka musu da aka zo a she a can a kasa su yahuda sun tafi sun tsara tare da wadancan quraisha mutanen madina cewa ku zo ga ta inda za ku biyo ga ta inda za ku biyo kuma ga yadda za ku yi kuma suka dauko makamai su bani quraiza suka yaki musulmi tare da yahuda tare da suwa quraishawa dan haka ana dawowa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi gidan bani quraiza hukunci za a yi akan su to shine da ya tattara su sai ya ce wanne hukunci za a yi musu a lokacin shine ya tambayi halifin su ai mun san wannan kisar ko aka tambayi sa'ad ibn mu'adh tun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine halifin banu quraiza in ce halifi shine abokin yarjejeniyar zaman lafiya domin dama daga cikin al-ausu suna da yarjejeniya tsakanin wasu daga cikin yahudawa al-khazraj su ma suna da yarjejeniya tsakanin su da wasu yahudawa to sa'ad ibn mu'adh shine shugaban ɗaya daga cikin wannan kabilu kuma yana da yarjejeniya tsakaninsu da banu quraiza shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda abinda za a yi shine kada mu muku hukuncin wani abu na zalunci ga laifin da kuka yi amma me kuke gani a bada hukuncin ku duk abinda sa'ad ibn mu'adh ya ce a yi muku shi za a yi muku suka ce eh mun yarda domin tara su aka yi da matansu da ƴaƴansu duk a wurin da manya-manyan su baki ɗaya shine aka tambaye su sa'ad ibn mu'adh me kake ganin aiwa waɗannan mutane da suka yi wannan irin hukunci Sa'ad ibn Mu'adh imani ya riga ya shiga zuciyarsa ba irin wanda zai talababon a boye tare yake da Yahuda ba irin wannan bane yarjejeniyar dama da suka kulla ta a zauna lafiya ne tunda ku suka cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba magana ta kare Sa'ad ibn Mu'adh yayi ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai yace ai kawai ba abin da za a yi sai haka ma'ana ya dau hannunsa ya sa a wajen a makogoransa ya nuna alamar ma'ana kawai kisa za a yi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ware duk wanda yake mai karfin yaki a cikinsu ma'ana samari masu jin karfi da magidantan da suke sun shiga cikin wannan yaki an yi da su ya ce duk a kashe su a lokacin nan a kashe su a wurin nan take a gun kuma wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam in aka samu kuma damar an zalunci musulmi to kuma ba talabagunci ake ba ko ba sakaci ake ba yawa saurin amma da mata da yara sai a kyale su tashi safi kun ga wannan shi ma wani abu ne sabanin yadda ake wa musulmi in musulmi ne aka samu wadanda ba musulmi ba suka same su galibi mai suke har jarirai fa yanzu irin yadda ake yanzu sai ka ce an aka tashi za a kashe wani musulmi har jariri da ba shi da komai sai a kashe shi mun ko addinin musulunci an hana a kashe mata an hana a kashe jarirai an hana a kashe waɗanda suke ba su da dama ba su da hannu a cikin yaƙi guragu da makafi duk wannan ba a taɓa sun aka tashi ma yaƙi da jihadi to Allah ya ƙara wa musulunci haƙuri dama aikinsa kenan ya ta haƙuri ko musulmi kuma su ƙara haƙuri Allah maɗauki ya kawo lokacin da al'amura za su zama ba haka ba to daga cikin abin da suka yi har yanzu تجنيد شعرائهم للتغزل لنساء المسلمين sun sami mawaƙansu sai aka zuga mawaƙa su rika waƙe-waƙe na batsa akan matan musulmi a rika yi hijabi izgilanci a rika yi surorin jikin matan musulmi a ne musu waƙoƙi ana faɗin ana zambo ana faɗin maganganu akai marasa kyau wannan duk yahuda sun yi shi bayan an yi waɗannan yarjejeniya sun muhazzabul ahzab sannan maganar ahzab da abin da ya faru ga banu quraiza da dai duk abin da na ambata dazu din nan kun ga wannan ya bada hujja annabi sallallahu alaihi wasallam ya warwarin shi alƙawari ko bai bada hujja ba ya bada hujja yawa don haka wannan abu na cewa ayyar jejeniya a zauna lafiya abu ne mai muhimmanci amma idan ya zama cewa wani bangare ba zai rike ya kuma kula da wannan ka'idojin ba to zai zama cewa duk lokacin da musulmi su suke da karfi to su hana abin da za a yi musu na zalunci su hana abin da za a yi na kaskanci ga addinin su muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kara daukaka addinin musulunci da musulmi Allah ya kara kimsa mana basirar yadda za mu gudanar da addinin mu Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasar tamu da abubuwa da ake kukkulla su a wurare da yawa a ƙasa don a cutar da musulmi da musulunci muna roƙon Allah maɗaukaki ya mana maganin su wannan mummunar gafala da mu kuma muke ciki ta rashin sanin addinin mu ta rashin sanin me yake gudana Allah maɗaukaki ya fi da mu daga gafala ya mai da mu kan turbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da muka yi da kuma abin da muka sa a gaba Allah ya ba mu ƙarfin zuciya da haƙuri da kuma ya ba mu halin da za mu kira wanda ba musulmi ba har yanzu zuwa ga addinin musulunci ta hanyar tsarkin hali kyakkyawan hali da haƙuri da juriya da kuma wato tsayawa akan abin da yake shine daidai wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in mako na gaba insha Allah sai mu tashi akan wannan kifahi da waɗannan abubuwa ne suka fara faruwa daga Qurayshawa domin wannan abin da muka ji duk mun faɗa a dunkule ne za su zo a sake warware su za mu sake biyowa ta kansu insha Allah wa alaikum assalam na'am na'am ba gane ba ina aha agrad manufofi alfardiyya individual manufa da kuma al'irqiyya ta kabilanci irqi shine jini da jijiya harkar dan gidanku ma'ana kabilanci ne ake nufi yawa zaka ga cewa maslahar da mutane suka fi damuwa da ita kowa personal mas'alarsa ta shi kadai ko kuma ta kabilarsa ba ta jama'a baki ɗaya ba